是你背着西，他身边都是。我们呀，我们呀是西方的革命中心，西的他身边都是。他们来肯定是西安的。我是觉得，我安南上的。أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعد هذا مي جرما شغبا مونا تاو كما منستا نصرو ننجيريا الله جدا ما ننجيرو yace bajaru dan izara Allah ya gafarta wa malam giro mai girma honorable minister Muhammad Badar Abubakar ban yi mamaki ba da ya zama shugaban wannan taro na wannan kungiya a kasa da yan kwanaki kan kali baya ma Nigeria na buga mishi na ce ga taron da ake yi ko muna so ka zama shugaban taro yace ai duk wani taro na kungiyar Izara in aka ce in zo ma kawai to wani irin farin ciki da murna nake ballantana a ce in shugabanci taro duk abin da yake gabana kowane iri ne na ya cancel na ba wannan taro dukkan matsayin da ya gabata baya da girma minista muna godiya da ansa wannan kira mai girma kakakin majalisa na dokoki na Najeriya Right Honorable Tajuddin Abbas wanda har jiya da dare ya ma turo da yan protocol dinsa zai zo a matsayin babban bako na musamman don ya halarci wannan taro amma yau saboda wani larura Allah madaukakin sarki bai bashi iko ba muna fatan Allah ya ƙara musu lafiya amma ya wakilta mana babban wakili honorable Ali Isa JC shi ma daga Borno wakili ne na memba ne na House of Reps honorable Ali yau Ali suna da yawa ga professor Ali ga professor Ali Gunza duk suna nan yau ne sai da ta kasance saboda haka babban bako mai jawabi professor Aliyu Gunza shi ma yana tare da mu cikin manyan bakin mu professor Ali Isa Manjani tsohon minista da sauran manyan baki da suke high table da membobin majalisa shugabannin wannan kungiya tun daga daraktan da'awa da ya sauka mataimakin shugaban majalisar malamai daraktan agaji da sauran daraktoci na wannan kungiya professor Mansur wanda cikin masu jawabi ya gabatar mana da jawabi da sauran al'umma da muka haɗu a wannan taro da albarka ina mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina ƙara addu'a da kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon wannan taro tun wa'annan kwanaki da aka shirya wannan workshop wanda akalla akwai malamai limamai masu tafsirin alqur'ani mai girma sama da mutum 500 da suke halartar wannan taro kuma wannan kungiya ta yi postin na malamai don zuwa tafsirin alqur'ani da girma a Najeriya da wajen Najeriya sama da malamai 2000 da wani abu, wanda kuma akwai jihohi su ma za su yi posting. Babu masallaci daga cikin masallatan Juma'a na wannan kungiya a Najeriya face za ka samu ana tafsirin Alkur'ani da girma. Adadin masallatanmu sun ta sama 15,000 na Juma'a. Muna da masallatai na kamsu salawat, kamar yadda social media suka sanar da mu, ya kai kusan 70,000 da wani abu. Ba za mu ce duk wannan masallatan kamsu salawat yana yiwuwa a yi tafsiri ba, amma dai kusan masallatan Juma'a galibinsu ana tafsirin Alkur'ani mai girma. Ya nuna wannan kungiya tana da gagarumin gudumawa da take bayarwa wurin taimakawa zaman lafiyar ƙasa. Ina kira ga waɗannan masu tafsiri da za su zauna tare da sauran al'umma na kusan wata guda ana tafsirin Alkur'ani mai girma. A yi amfani da wannan dama a ƙara karantar da mutane aƙida ingantacciya, sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Babu abinda zai magance mana wahalar da muke ciki fiye da mu karantar da al'ummarmu sanin Allah. Idan muka gane muka san matsayin Allah subhanahu wa ta'ala, mun san babu abinda zai same mu face Allah da ya rubuta mana. Babu abinda za mu rasa face Allah dama bai rubuta mana. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Karantar da mutane sanin Allah da shi ne mai raba arziki, shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa, shi kadai ake dogara da shi, zai warware mafi yawa daga cikin matsaloli. Shi yasa kullum al'ummar ƙasar nan ke wahala. Duk wata gwamnati in ta zo, kafin ta wuce sai ta ji al'ummar da ke ƙasar sun shiga damuwa da gwamnatin, domin tunanin shi ne kamar gwamnatin ce za ta iya warware musu matsala, alhalin ita ma matsalar ta bata warware ba. Wannan ya faru tun gwamnatinmu na farko, gwamnatin Najeriya zamanin su Saddauna, wanda suka rayu da su sun san irin gwagwarmaya da aka yi. Shi yasa Saddauna ke da wani karin magana ke cewa baka iyawa, baka gamawa, baka menene, ba a yaba, baka iyawa kuma ba za a iya yaba maka. In kana jira sai an yaba maka, doka wahala. Wannan ya nuna ya gamu da me cinciya da gwagwarmaya. To su mana yanzu ku gane cewa ba za ku iya ba, kuma ba za a yaba muku ba. Gwamnatin Buhari, kamar yadda Professor Mansur ya yi bayani, babu kokari, babu abinda ba a yi ba a matsayin ainihin wato al'ummomin musulmai, al'ummar ƙasar nan, musamman ma Ahlus Sunna sun yi iya kokari wurin kawo gwamnati. Talakawa a nan kusa ba a yi wani gwamnati da talaka suka ƙaunaci gwamnati. Lokacin zaɓe aka raka, aka kada ƙuri'a, kuma aka tsare, aka jira, aka raka irin wanda aka yi a gwamnatin. Saboda haka, amma kafin gwamnatin ta ƙare, kafin gwamnatin Buhari ya ƙare, ku tambayi tsohon shugaban ƙasa Janar Buhari da su Profesa Isa Ali Fantami da aka yi gwamnatin, wani irin tirjiya ne ba a fuskanta ba, wani irin matsala ne? Har ma talakawa sun nemi su yi bore, ba ku manta da 'yan SARS da abubuwa da ya faru ba. Amma kuma al'ummar ce suka kawo wannan gwamnati. Haka nan gwamnatin da ke ci a yau ita ma tana fuskantar ƙalubale iri-iri. Babu abinda zai kawo sauƙin wannan ƙalubale a kowane zamani sai an karantar da mutane Allah su gane gwamnati ba ita ce mai iya warware musu dukkan matsalolinsu ba. Gwamnati na ƙoƙari ta yi abinda take iyawa, amma babu gwamnatin da za ta iya wadatar da kowa. Mai wadatar da kowa shi ne wa? Allah.
sai al'umma mu an kara karanta da su san Allah sannan kuma ta hanyar da za a yi wa shugabanni nasiha in sun yi ba daidai ba akwai hanyar da ake musu nasiha mimbarin da malamai suke tafsiri mimbari ne na amana kujera ne na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi duk wanda zai hau kan mimbarin tafsiri ko mimbari na sallar juma'a yaji bari ya huce haushinsa bari ya biya bukatarsa ya fada ya burge ko ya habaici ko ya gaya wani magana to kuma sannan abin da yake nema lada fa yake nema kuma yana neman yardan Allah sannan shi kansa ya san sabon da yake kokarin aikawa ba abu bane da yake so yayi don Allah sai dai saboda wata damuwa da ya same shi to duk lokacin da ka zo zaka yi wannan ka hakura ka daure ka san cewa amana ce kake rike da ita zaka isar da sako saboda Allah Allah ya ba wa malaman mu ikon dauriya a lokacin da suke karantarwa su isar da sakon nan tsakani da Allah ina ƙara kira ga ƴan social media dinmu da sauran al'umma na ko'ina hanyar social media hanya ne da ake isar da sako ake karantarwa ake wa'azi muna gode Allah wata hanya ce wasila ce da cikin wasa'il na isar da ainihin wato da'awa to amma kada mu manta da hatsarin da ke cikin social media duk lokacin da aka aika maka da sako yi kokari ka bincika kafin ka yaɗa kokarin isar da abin da ka gani kafin ka yi bincike za ka fada cikin nadama in abin ya bayyana ba haka yake ba mu taimaka mu ga cewa ba a yaɗa sharri sai alheri yin raddi ko maganganu a kan abubuwa da ke tasowa mu yi nazari mu saurara wannan ƙungiya tana da shugabanci tana da tsari idan akwai wani abu da ya kamata a ce shugabanci ne ya magana menene hikimar kai ka fara magana kafin shugaban ka ya magana akwai sakon da ya kamata a ce a bakin shugaba ya kamata a ce in kai hakuri za a fidda matsayar a ɗauka kuma sannan ƙungiyar ce daga ƙarshe za ka samu yabon abin da kake so ka samu a lokacin da kake gaggawa ne zan samu in ko ƙungiyar ba ta iya fitarwa ba akwai hanyoyin sadarwa zuwa ga wannan ofishi na shugaba in akwai shawara da kake da shi ga abin da ya taso a ƙasa muna son shugaba don Allah a dau mataki a yi kaza a yi kaza ta yiwu akwai hikimar da ya sa shugabanci ya iya magana a kai wanda in ma bayani za ka gamsu amma in baka bincika ba ba za ka sani ba ina fata malamanmu da sauran shugabanni da yake ofisin mu a buɗe yake a rika kokarin tuntubar mu lokacin da ake so a yi wata magana ko maganan ya shafi ƙasa ko ya shafi al'ummar mu ko ya shafi jagoranci ko wani abu a ji menene ƙungiya ta ɗauka a kan wannan matsayi in babu a ce to mun yi ƙungiya ta yi su muna ba da shawara ina yabawa su Professor Mansur irin su Professor Sani Rijiyar Lemu irin su Sheikh Abdullah Abdulwahab Imam Ahlus Sunna Allah ya bashi lafiya da sauran manya-manyan wa'annan maluma wasu abubuwa da yawa kan taso suke shugaba da Allah muna ba da shawarar ayyuka ba za mu yi saurin yin magana ba saboda mun dauki kungiyar nan ita ce uwa ita ce uba in kun yi magana muna jin kwanciyar hankali kuna yi ne a madadin mu mafi yawansu za su kira su yi magana amma ko wani can wanda bai kai ko cikin cokali cikin karantarwarsu ko almajirinsu ko kasa da almajirinsu amma ya mamaye social media da maganganu wanda bai kamata a ce irin wannan magana a bakin sa yake so ya kamata ya fita ba tunanin shine kawai ya kamata a ce shi ya fara wannan magana yan uwa in mun yi hakuri mun hada kanmu za mu cimma burin ƙungiyar da al'umman mu za a ci nasara fiye da yadda ake tsammani ina fata daga wannan haduwa da muka yi da wannan bita da aka yi mun dauki darussa da yawa wanda in Allah ya yarda zai taimaka mana wurin haɗin kai tsakaninmu da sauran kungiyoyin ahlus sunna. Wannan kungiya muna ƙara jaddadawa duk wani ahlus sunna da yace yana karkashin alqur'ani da sunna ko bai kira kansa dan izala ba mu mun dauke shi a matsayin ɗaya ne daga cikin mu. Shi yasa ma hatta waɗanda suke ganin su kansu ahlus sunna ne ba sa jingina kansu ga wannan kungiya, inda Allah zai kai su ɗaya daga cikin jihohi ko gari daga cikin garuruwa don su yi wa'azi. Ina tsammani babu wata kungiya a duk kungiyoyin Najeriya da za ta fara karɓansu ta ba su masallaci a yi wa'azi sai kungiyar. To idan kuma muna musu irin wannan adalci, to ya kamata mu ma su yi mana adalci, su yi mana an ce tuwon girma miyansa menene. Yawa, duk lokacin da wani abu ya taso wata ƙabila, mu ma mun cancanci su yi mana kara, su yi mana zumunci, su mayar mana da irin abin da muke mayar musu. Duk lokacin da wani abu ya taso da zai haɗa kan al'umma, muna ba su dama, to kuma ya kamata su ji daga gare mu, kamar yadda sauran malaman nan suke ainihin wato sadarwa da kokari tsakaninmu. Ina yaba musu, ina yaba wa sauran waɗansu ma na ƙasa da su waɗanda ba sai na ambace su ba, ba ƙarƙashin kungiyar suke kai tsaye ba, amma duk abin da ya taso na wannan kungiya za su yi kokari. In suka fi wani ɓarna ko suka ko cin mutunci ba tare da sun neme mu ba za su tashi su yi bayani gamsasshiya don ba da kariya saboda Allah. Ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi, wanda in ko da bayanin za mu yi daga baya da ya wuce mai bayanin irin bayanin da suka yi ba, ko ma wanda suka yi ya kuma bayanin da za mu yi. Wannan shi ke nuna ƙauna da soyayya don Allah. Daga cikin waɗanda muka tura tafsiri na alqur'ani mai girma ƴan uwan masu halartar wannan taro, har akwai wanda a bana ƴan uwanmu ahlus sunna da suke ƙasar United Kingdom, mutanen Ingila, mutanen London sun nemi mu tura mai tafsiri guda don ya je London, kungiya ta ɗauki ɗawainiyarsa ya je ya gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma. Wanda muka tura shine Dr. Aminu Zarewa. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi iko, ya bashi nasara, kuma ya mishi jagora cikin wannan tafsiri. Akwai sauran ƴan uwa ahlus sunna suke gayyatar ɗaiɗaikun ahlus sunna musamman ƙasar Germany. Mun san su ma suna ƙoƙari. Akwai Professor Mansur Yalwa, shi ma ƙasar Germany Hamburg, suna aiko gayyatar tafsiri don zuwa ya zamanto ya wakilci al'ummar ahlus sunna wurin wannan tafsiri ne albarka. Shi ma ina addu'a Allah ya mishi jagora cikin wannan gayyata da kuma tafsirin da za a yi. Hakanan akwai Ibadur Rahman na United States of America, ƙasar America, su ma sun gayyaci mai tafsiri. Sun zo Malam Kabiru Gombe sai ya ce musu ba zai yiwu ba, su yi haƙuri. Muna da sauran aiki, akwai ɗan bidiya da ake so a ƙara secin hamma da kafiraitu, kuma ya ƙara jaddada tauhidi a zukatan al'umma ƙasa baki ɗaya, sai mun gama da Najeriya kafin mu tsallaka waje Amerika. Amma da duk da haka muna tunanin waɗanda za mu yi ƙoƙari domin kasan samun visa. In mun ga cikin malumanmu akwai mai visa da zai iya zuwa, in Allah ya da za a tura musu. In ko babu, a can ma akwai maluma da za su wakilce mu su yi wannan tafsiri kamar yadda aka saba insha Allah. Sannan sauran ƙasashe na West Africa, irin ƙasar Niger, irin ƙasar Burkina Faso, Togo, Ghana, Kamaru da sauran waɗannan ƙasashe, duk akwai wakilai da aka tura don wannan tafsiri. Ina fata 'yan social media ɗinmu za su bibiyi maluma da suke wannan tafsiri daga ko'ina a zaƙulo don a yaɗa karantarwar sunna. Idan kun lura, na koma kan lecture Professor Mansur da ya yi tasirin ahlus sunna a ƙasan Najeriya da West Africa, ba shi misaltuwa. Don haka mu ƙara haƙuri, karatun da karantarwar na ƙara tasiri. Idan kana bin tafsiri kawai a watan azumin Ramadan, za ka ga tafsirin ahlus sunna shi ke mamaye shafin social media baki ɗaya. Saboda haka mu ƙara godewa Allah. To duk da haka malamai a rinka yin nazari kafin a fito, kuma a san me ake faɗa, sannan ka san kana wakiltar ahlus sunna ne in kai wani abu wanda bai dace ba sai an sake tuntumar ahlus sunna a san me yasa aka yi irin wannan magana ba zan mawaita ba ko na mawaita ina tsara yin maraba na musamman ga shugabannin da suka zo suka taya mu wannan rubutun tafsiri ina fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi Manara TV mallakar kungiya ce an sake mata zubi an sake mata tsari duk wanda ke bibiyan Manara TV ta hau kan satellite kusan guda uku yanzu saboda haka sakonta na tafiya duk inda ba a tsammani don haka babu wani malami da za a sanya tafsirin sa a Manara TV kyauta kowa sai ya biya har shugaba sai ya biya saboda haka in Allah ya da an yanke kudin sanyawa a TV kowane tafsiri na awa guda za a biya naira miliyan guda saboda satellite da ake biya a shekara ya kusan dala kusan 50,000 ko fiye da haka saboda haka akwai bukatar a biya kudin satellite ta wannan hanya sai kowa ya ce maka ya biya ina kira ga sauran mawadata jami'an gwamnati da a ce maka wurin daukar ɗawainiyar wannan tafsirai don yada alkhairi a bayan kasa muna da sauran Sunna TV Wisal TV da sauran talabijin mu a ɗauki ɗawainiya da gidajen rediyo don isa da sako muna fuskantar Ramadan ina ƙara kira ga 'yan kasuwa a sassauta don a samu sauƙin shiga watan azumin Ramadan wannan 1 miliyan da za a biya na kwana 30 ne har a gama tafsiri ba wai kowane yara ba ne honorable minister saboda haka in ka biya miliyan 1 yanzu in ka kawo miliyan 30 yanzu honorable minister kama mu an sa malamai 30 ke saboda haka in professor Ali Bantali ya kawo kamar miliyan 50 ya ce yanzu ya sanya don tafsiri sai an samu malamai kusan guda 50 saboda haka sai kenan kaga Allah madaukakin sarki salladan da za ku samu in aka dauki dawainiyar wannan tafsiri har wata hidari saboda haka muna fata Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa yana kira ga da girma speaker wakilin speaker da sauran yan majalisa da sauran sanatoci na san kuna yi amma a tsarin taimakawa wurin daukar dawainiya Allah madaukakin sarki ya saka alkhairi za mu shiga Ramadan Ramadan na bara kafin Ramadan ta zo kowa na cikin tashin hankali da tsoro saboda ba a san yaya abubuwa farashi na tashi amma Allah ya taimake mu aka samu mawadata da al'umma aka yi ta taimakawa yadda aka yi bara to bana ma muna kira a taimaka don a ɗauki ɗawainiyar masu rauni saboda samun sauƙin lamura domin a shiga Ramadan cikin sa'a kuma mu ƙara godiya ga Allah farashin abubuwa sun soma sauka irin na kayan abinci wanda in mun nuna godiyarmu ga Allah Allah madaukakin sarki zai ƙara kawo mana sauki amma kuka da ake ta yi ya kamata a lura cewa to abubuwa kuma suna sauka to ya kamata mu ce Allah mun gode la in shakartum la azidannakum in mun gode Allah zai ƙara mana Allah madaukakin sarki ya ƙara mana Allah subhanahu wataala ya sanya albarka saboda haka ina yawa kowa fatan alkhairi yadda aka zo lafiya Allah madaukakin sarki ya sa mu tashi wannan taro lafiya ya mai da kowa gidansa lafiya ya sanya albarka mai yawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Masha
Allah. Ah. Ni na dauka wani kabe sine shi. A sai MD ne na MP.